sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Benjamin Netanyahu a ranar Asabar game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, inji Fadar White House. Ban nema tsagaita wuta ba, Biden ya faɗa manema labarai yayin da yake barin Washington zuwa Camp David. Ya kira hira a matsayin mai tsawo kuma ta sirri. A cewar wata sanarwa da Fadar White House ta fitar, shugaban ya jaddadawa Netanyahu muhimmancin bukatar kare fararen hula cike har da masu tallafawa ayyukan agaji da kuma muhimmancin barin fararen hula su fice daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa. Haka kuma sun tattauna batun sakin sauran mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su. Daga baya ofishin Netanyahu ya ce Prime Minister ya bayyana karar cewa Isra'ila za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta. A dai bangaren kuma, jiya Asabar mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi watsi da zargin da Amurka ke yi na cewa Tehran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci, yana mai cewa kungiyar na kai harin ne don radin kanta. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen da ke alaka da Iran sun kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuka guda 100 da makamai masu linzami, inda suka auna wasu jiragen ruwa na kasuwanci 10 a tekun Bahar Maliya, a cewar ma'aikatan tsaron kasar, domin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza, inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas. A ranar Juma'a, Fadar White House ta fitar da bayanan leken asirin Amurka cewa Iran ta bayar da jiragen yaƙi marasa matuka da makamai masu linzami da kuma bayanan sirri ga 'yan Houthi, waɗanda ke rike da yankuna da dama na kasar Yemen ciki har da babban birnin kasar Sana'a. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Ali Bagheri ya ce kungiyar Houthi tana da nata kayan aikin kuma tana yin aiki daidai da shawararta da kuma karfinta. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Dakarun sojan saman Turkiya sun kai farmaki ta sama arewacin Iraki da Siriya a jiya Asabar tare da lalata wurare 29 na haramtacce jam'iyyar Kurdistan Workers Party ko PKK a takaice. Bayan da aka kashe sojoji 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata a arewacin Iraki, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a jiya Asabar. An gudanar hare-haren arewacin Iraki da Siriya da karfe 10 na dare. Ma'aikatar ta ce lokaci da wuraren da aka kai harin sun hada da sansanoni matsugunai da wuraren mai da ake kyauta zaton 'yan ta'addar PKK ne ke amfana da su. Ba a bayyana kowane yanki na arewacin Iraki da Siriya ne ta kai harin ba. Tun farko a ranar Asabar din da ta gabata, ma'aikatar tsaron kasar ta ce an kashe sojojin Turkiyya 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata a fafatawa da suka yi da 'yan ta'addar PKK a arewacin Iraki. Moise Kutumbi, ɗaya daga cikin 'yan takara adawa a zaben shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, shi ma ya yi kira da a soke zaben ranar 20 ga watan Disamba saboda gagarumin maguɗi, in ji wata sanarwa daga yakin neman zabensa a ranar Asabar. Cikin sanarwar kwamitin campaign ɗin Kutumbi ya ce kamata ya yi shugaban hukumar zaben Congo ya yi murabus saboda hukumar ta shiga wani shiri na maguɗin zaɓe. A cikin wannan yanayi da ba a amince da shi ba, muna kira a gaggauta soke wannan zaɓe mai cike da rudani da maguɗi mai yawa, in ji sanarwar. Sanarwar ta Kutumbi ta zo ne a daidai lokacin da wata ƙungiyar 'yan takara adawa suka yi kira da a sake zaɓen ranar Laraba. Suka rubuta wa gwamnan babban birnin ƙasar Kinshasa cewa za su gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa a mako mai zuwa kan zaɓen. Kutumbi baya daga cikin waɗanda suka kira zanga-zangar, amma tawagar ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a safiya Asabar ɗin nan cewa suna goyon bayan duk wani shiri na tsarin mulki da nufin yin tur da wani fashi ko kwacen zaɓe a Congo.
Shirin Duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Saduwa da ku alzauran VOA. Muna kasar Niger, inda abokin aiki na Mansur Sani yake tattaunawa da ƴan ƙasa maza da mata da ƙungiyoyi masu zaman kansu kan halin da Niger take ciki bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ƙasar watanni biyar da suka wuce. Ku biyo mu.
Bayan jin ƙorafe-ƙorafe da halin da ƴan kasuwa suka ciki, za mu dawo ɓangaren ƴan ƙungiyar farar hula. A gabatar da kai.
To, ni ne dai kamar yadda na ce ɗan bawan Allah Abu Sanne. To,
Malam Abdu, ya kashe ƙorafi a matsayinka na ɗan ƙasa mai fafatakar hana abubuwa su yi tsada domin talakar samu sauƙi.
Ni sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji nike Malam Abubakar ko? Duk bayanan shi na kanmu samu sauƙi ne daga ɓangarensu.
Yake.
Kwarai ko. Mu masu amfani da abin da ake sarrafa ne sai sun kawo mu sai mu ci. To kuma sai nake jin yana ta sakin wasu hanyoyi waɗanda na dai
na tsara maka
dan mijire kamar ba sauki. Alhali kuma mun san da magabatan nan. Duk abin da ake auna sun hidda kashi 25 cikin 100
bayan samu sauki.
Bayan jin mulki dan a samu saukin awon kaya. Kuma sai na ji shi yana ta hudun wasu abubuwa waɗanda su mu in muka samu saurara. In muka sami irin wanga abin da ake musu da suna ya mu sai malaka su gaban hukumai
kana tantama cikin bayanan
to sai mu tai da su gaban hukumai ta kaka mutun zai wahala ya ta waje tattaro abin da zai kawo mu ƴan uwa kai saboda an sa ka ka tsare ka gani kuma kai ka gwada abin da ba shi ba in an ce an yi saukin awo kenan kamata su zo da kayan nan salin alin ba tare da an takura musu ba amma in ka shiga ka bi dare ka bi rana ka bi ruwa ka bi laka ka samu ka hito kuma sai wani ya tare ka sai ko in tunda ba a shiga tsakanin dan kasuwa da don dan jinma ne da dan jinmai tare saki dole ne su sai sun yi hudda tare da
tsakanin shi ka hita
ko ka shiga hita za kai amma bai dace ba cikin wanga hali da ake wanda har wanda ke ikon jani da kanshi ya ci ayi sauki dan a zo a kawo mu
shi da kanshi ya ci suna cikin mace
to kuma sai nake jin kamar ma ba a yi kowace ba in ko sun tabbatar da haka wallahi tallahi muna iya raka su mu je ga magabatan nan mu je ya ne kuke kuntata musu duk da abin da ake ciki tun ai yanzu haraka kasan nan kowa sa hannu ne a kama kuma bari in gaya ma
ina jinka
wanga takunkumin ma ba bisa ka'ida yake
ko
sosai saboda waɗanda suka yi wannan ekwaskin waɗanda suke sa kaki ne waɗanda suka yi juyin mulki ne suka ɗauki mulki masu sa kaki su ne suka zanna suka gaya ne za a yi ɗan ƙasashen da ke cikin wannan ƙungiya su samu sauƙi to sai kawai kai tsaye sai suka yi ta da aikinsu sai suka ce kawai a sa takunkumi na ne na farko dai takunkumin da ya shahe munan sai aka ce ba mu kasuwa tsakanin Madina waɗannan ƙasashe to ina
dalilin motocin mu ba su shigowa
ba magana motoci bari magana motoci in wani ana kasuwa ba dole mota ta shiga ba babu kasuwa tsakanin mu da su kuma sai aka ce kudaden da muka mallaka ai na so su faɗa haka nan su ƴan kasuwa ai suna da kuɗi cikin banki sai aka
ce da kuɗi kenan
duk kudaden banki ka amma ba mu amma jelan su daga wace hanya da kuɗinka an hana kuɗin mu ɗauko su daga banki an hana mu kasuwa tsakanin mu da wadannan kasashen kuma duk wani abu wanda ke garin mu wanda zai zawa an hana ma ya zo mu domin aka ce kin sun samu takunkumi amma suke kuka da takunkumin ta yi magana ka gani ta yi katsina ka gani
me matsalan magana
ta yi wajen zauhara ka gani duk waɗannan kasashe wanda muke makautaka da su sun zama abin tausayi saboda sai ƴan Niger sun shiga da kuɗi sannan su suke samun wani abu da kai suna kuka suna
cewa su yake dabawa
ya yi ma bugun su da mu shiga Benin saboda sun hita daga bisa hanyar da ya kamata su yi sun hita daga hanyar da aka kirkira ECOWAS saboda ita
mu je da malami na gaba gabatar da kanka masu sauraro kamar yadda
kuma Malam Lawli Bube nake shugaban kungiya sai haddiya ta hora hulla da ake ce marotab
Lawli Bube cikin ikon Allah daga lokacin da wannan takunkumi ya tabbata zuwa yanzu a hirarrakin mu da hudanin mu mun shayar magana da kai akan matsalar aramcin abinci da hankali wa shinkafa da masara wanda mafi yawanci talakawa muka hidu garo da ita iyaya kake jin wannan al'amari daga wancan lokaci zuwa yanzu me kake ganin ya canza
abun kamar da kai bayani lalle mun sha bayani bisa ga kafofinku na kwatanta mutane cewa abinda da ya canza takamaimai ka san daren yin wannan juyin mulki na 26 ga watan Yuni wanda ya wuce shinkawa wadda mahi yawan masu dan karhi kaci anan maradi ita ce wannan jambuhu na Uriba abinda mutane sun kasan shi Chicago madarabi wani wuri Chicago madarabi da Allah
san abin ya tashi
to yanzu ya kai wajen Chicago 17 kenan ai kai Mansur ba sai an ce ba ya kaga abu amma yana da kyau mu yi bincike kamar wadda dan uwana na Farhullahi bayani yanzu abu ne wanda ya kamata mutane su tsaya su yi magana tsakani da Allah mu muna iya shiga tsakani in ka doka shugaban kasa Abdulrahman Chani yayi magana yace sun sanyo kayayyaki na masara wanda kake nuhi da shinkafa da mi sanin kowa ne dan Niger wajen telem 311 an kasanyo Niger domin a kama wasu sojawan Burkina Faso da sojawanmu dan abun yayi sauki to ya mai abu ya dan canza tunda canda ya kai 18 lokacin da shi shugaba ya bayani amma yanzu muna da labarin cewa jika 13.5 yake a yame to kuma wannan mataki ya kamata su ɗan komiti na cetan ƙasa su san da cewa lalle yame ita ce babban birni amma ba yame ba ce ɗaya Niger wannan wanda an kafi hanya tunda can wurin ma kayan ƙasa an kasa jirage kamar wanda yayi bayani da sauran abubuwa domin a biyo su a tsare su su ɗan kasuwar da motocin su su zo hayyame to yana da kyau kuma a samu cikin wannan matsayi da muke ciki a dan taimaka da wani abu wanda wannan suhurin zai sauki mu ma nan wurin koda dai an samu bambanci bai kamata ya wuce Allah 100 ba bai kamata ya wuce Allah 100 ne ya wuce 100 dai in ya kai shika ya tsaya haka nan amma can ana saidawa jikka 13.5 mu nan wurin talaka ana sayan shi jikka 15.5 17 to kaga abun akwai an so wajeje wanda har yanzu dai su suna cikin halin da dole sai an kama musu sannan abin da nake so in magana bisa shi mu koda wani lokaci muna kira ga su ɗan kasuwa kuma suna godi a zahiri suna taimaka ma mutane sai dai wannan taimako ba su sashi cikin kasuwancinsu tunda in ka diba dan ba lokaci bane muke ciki wanda ya kamata a ce kai addalahi wanga addalahi tsakanin mu baye ya muna cikin hali na matsaci gaba ɗaya na iftila'i kamar da sun ka ce na jarabawa da ya hwada kasan mu gaba ɗaya in ka doka daga lokacin da an kai wannan juyin mulki har zuwa lokacin da shi shugaban kasa yayi bayani babu wani abu wanda wani dan kasuwa ya kawo daga waje na shinkawa cikin kasa suke jibge amma sai sun ka tashi kawai ba mu sani ba su ma suna so su kama ma ƴan ECOWAS din ne ko kuma wa suke so su kama ma mu dai ba mu gane ba me yasa sun ka dauki matakin kara ma wannan shinkawa da kudi amma da yake shugaban kasa ya bayani kowa ya san inda lahi yake kuma gashi kamar wanda ya bayani kashi 25 cikin 100 na awo wanda ake yi wajen duwa an sauke
shi da ku ɗan kungiyar Farafula hanzu talaka bai gani a ƙasa ba
yo ai Mansur talaka zai gani a ƙasa in wasu sauran ƴan ƙasa wa'anda adda sunan ƴan kasuwa suna sauraron wannan kiran da aka shi gwamnati ka san inda gwamnatinmu yayi niyyar ya taida abun wanda mutane suke tunani ana iya da ƙarhin mulki ma amsha abu tunda in zaka kasuwanci cikin ƙasa kana zaton ga garin da babu zaman lahiya dan kasuwa na zuwa ya zama bale sai da mu wani abu to in ɗan kasuwar da kansu ba su tunana da cewa ba kamin su zan ɗan kasuwa masu hali masu kuɗi ɗan ƙasa ne dabar zaman su na farin dai zaman ɗan ƙasa ne kuma wancan wanda Allah bai ba hali ba wanda baya da arzikin talakan shi ma ɗan ƙasa ne maikancin ɗan ƙasa ne kenan yana da kyau mu kama mu juna abin da ya ƙarhin su babu wanda zai hwatar dan baka kasuwa kace dan kasuwa ya taya sa jikka 100 ya sau kaya ya dawo kace sai rasu jikka 80 ai ba din ma ka mai hwatar shi aso guda in ta kama gobe ba za ka hwata ya koma ba dan in yana ta koma a kowane lokaci da ba zai iya sauwa
haka ne masu sauraron muryar America kada amince shirin zauren BOA ake ci gaba da kasancewa tare da shi gabatar da kai mu ci gaba
alhamdulillah ya dai sake dawowa Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar kasuwar mata
Malam Ashir cikin iko Allah kamar yadda kaji bayanai sun gabata ga malaman da muke tare da su a wannan zauri na BOA kowa ya faɗi ƙorafin shi da tsokaci da mara ayoyi me kake kallo game da irin yadda ana ganin sauki ana cewa kokowa ce ake yi amma kuma talaka yana ganin abin kamar mai hatsari jiya
maganar da
lawali bube
sai so samai
inda yake maka
tsaye inda yake mana kai
to
wani wuri ne
sai limiji
inda dama na taba wanke hirar da kai
to
nace maka an yi juyin mulki mun yarda da wannan kadara da Allah ya kawo mu
eh haka kace
amma kuma an zo an samu akasi na wasu daidaikun mutane a can baya bayan wasu ɗan daidaikun mutane sun sa an samu matakunkuni
daidaiku ne
mana daidaiku ne waɗanda suka sa aka samu yanzu ka dauki gwamnati gaba ɗaya ɗauki gwamnati tsoho gwamnati ta kanta mutum nawa ne game da mutanen da ke cikin Nijar mutum
daidaiku
ne daidaiku ne to shi ya sa waɗannan daidaiku da suka sa aka samu kasan matakunkuni bayan an taru an zalince mu an samu takun sai in dawo magana yi da yawa yi cewa takunkuni da aka samu su ba su kadai suka samu takunkuni ba
da wani ne
waɗannan shugabannin ko kuma manyan yan kasuwa su ma sun samu takunkuni
wani iri ne takunkuni
takunkumin da suka samu mu na taba magana yanzu shi ma ya maimaita
je da magana ka
maganar da nayi a lokacin da muka zauna da kai na faɗa maka wancan lokacin a lokacin ragin ma bai zo ba ragin bai rade ba har yanzu ba a yi kwana 30 ba da rage wannan kudin na awu wanda akai an kira mu an faɗa mu an rage wannan kudin kuma wajen bangaren kayan abinci
kun gani zahiri ba
muka gani me muka gani banda ƙarin wahala da muke ciki sannan maganar nan shinkawa da nake ce maka wallahi shinkawa wasu bayan Allah da ta kare murna suka yi tai saboda su wancan ba za su iya kare kudin ba inda wasu daga cikin su akwai adalai ka san ba za a tashi duk gaba ne a ce babu wani amma wallahi mahi yawa takunkumin da mu aka samu mu wanda ya ci wallahi sun batallahi mahi yawa masu arzikin mu ne cikin
amma dai babu wanda ya canza jarin shi cikin kasuwar ka ko
da yawa akwai ai idan ka ce cikin kasuwa ta wanda ya canza jarin ta a'a eh muna maganar maradi
eh wai
muna maganar talakawa maradi gaba daya a'a bari magana kasuwar mata ni ina magana ne da sunan maradi dungurungum
haka shirin ya duma
yawa amma idan nace da sunan kasuwa ta a'a wannan ba hujja bace maradi mutum nawa ya canza jarin shi cikin wayannan kwanaka mutum nawa bisa wannan hanya aka anshe ma kudin shi mutum nawa su wayannan yan kasuwa kudi ne suke kasuwanci saboda kayan sun yi sama suka kai kudin aka anshe aka rike aka ce sai ka dauko kudi ka sai ana kasuwanci da kai shekarar shekaru ana baka kana saidawa yanzu kayan sun yi kudi an anshe an ce sai ka zo ina za ka samu kudin sata za kai ashe takunkumi biyu
ne yasa kuke manyan yan kasuwa wannan
wallahi sun matala abu ne kurukuru yanzu ai magana ce ake ta tausayi zahirin magana ba nan ya mai kurukuru muka gani sai da aka hasko gashi gahili ana bayani kuma ga yaman gani an rage wasu yan kasuwa daga ciki mutum biyu wanda su zahiri ne an gani sun rage ma kasuwanci sun rage ma shinkafa kudi mu nan wurin ba mu da irin waɗannan masu kudin ne ni yasa ba su rage korila 100 ba wannan awu da aka ce dan an rage dala 100 da shinkafa wallahi ga ragin da aka zo aka faɗa mu kuma kayan waɗanda ake cewa ba su zo ba kai barin waɗa maka wata magana malam Mansur akwai takarda wadda aka faɗa mu wurin taro da ya wuce bayan ma wannan ragin duk da akai sannan gwamnati wagata Nijar sabon gwamnati ta yi ma yan kasuwa alƙawari na cewa tana da duk mutumin da ya zuba miliyan 10 ko kuma miliyan 1 yana da difersan wadda ta shidda mai idan ya zuba kuɗi yau kayan shi gobe su zo auna in ka zuba miliyan 10 yau gobe nan kayan ka suka zo wannan miliyan 1 an baka ita an hidda maka sannan kuma a yadda wannan rajin wanda aka maka wallahi sun mata haka aka zo a karanta mu kuma su ɗan ƙungi hol amma babu wani sauki ko miska da zaratan kullun talaka kuɗe shi ake
su kuke ka ce da gwamnatin da masu kuɗi suna taba talaka
haka shi ita gwamnati wagga sabuwa ce akwai abin da ta sani akwai abin da bata sani ba amma wallahi su wayancan tsoho gwamnati misali zan kawo hujja ga wayanda suka sa aka samu takunkumi su manhajar ce ta fa haka nan amma kuma su gangansu yan kasuwa abinda ni na kasa gane wai su ma ƴan waccan gwamnatin ne koko su ma ƴan ecos ne koko wai menene manhajar ya ma rasa gane menene manhajar amma ku ma
tsoro ne kuma ba a yi alƙali da mun suka yi maka kama
abinda suka yi mana kama marasa tausayi manyan yan kasuwa su ne ya kamata da su da gwamnati su sabke hanya madalikan a duba in dai kayan masarufi ne suka sauka a auna su kai komai a bari a kawo matalaka a ga idan kayan basu tsofi ba
da waɗannan bayanai na Muhammad Ashiru Ibrahim Abubakar kasuwan mata zamu dasa aya a yau ku biyo mu mako na gaba domin jin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Mansur Sani wanda ya jagoranci zaman zauren sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku tare da fatan za a yi bukukuwan Kirsimeti lafiya amin
gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu ta tashar VOA Africa akan mita 102.5 Za ku kuma iya saurara mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare a wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin rayuwar birni, inda kamar yadda kuka sani muna tattaho zuwa ga bayin Allah wanda suka bar garuruwa da kasashe domin neman halali su. A yau muna unguwar Ikudu a nan yawunde babban birnin Kamaru, inda zamu tattauna da wannan bawan Allah. To mallam assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To koya sunan mallam.
Eh, da farko ne sunana Jamal Abdulrahman Nana.
Jamal Abdulrahman
Nana, eh.
Nana. To mallam Jamal Abdulrahman, Jamal Abdulrahman kai mutumin ina?
Eh, da farko ne mutumin Ghana ne. A Ghana kuma shi unguwa wanda ake kira Ababu.
Ababu.
So wanda yake da ya san Ghana ya ji Ababu, a kuma shi ya san Ababu.
To shi kuma ka tsinci kanka ga ka anan Kamaru. Ya akai ka kasance ga kanan dai nan Kamaru.
Eh, da farko ina yi ma Allah godiya ne kamun wannan lokacin har muka haɗu da kai kake min wannan tambayoyi. Shi yawon duniya dalili ne ke kawo yawon duniya. To ni shi ince kadara ne wanda Allah ya zanzu yawon duniya, domin da nake yaro ban taba tuna zan fita har je yawon neman ba, tunda gidaje na tashi ba abin da aka rasa. To da Allah ya kadara yau na zo Kamaru, yau ina da shekara kusan 32 kenan na wannan kasan, kuma nan da ya aure na aiki yana, kuma ina zama arziki da jama'an Dugari, don haka ina godiya ga Allah.
Me ya kwadace da kai da zuwa Kamaru, tun da an san akwai kasashe da yawa ne a faɗin duniya a nahiyar Afirka musamman, wanda idan ka tashi daga Ghana kana iya zuwa nan?
Eh, mallam Bashir, abinda zan yi gaya ma shi ne, da farko na fara ce ma kaddara ne
haka,
don da na taso kamin zo Kamaru na zauna Najeriya na koyi dinki wanda ake kira sifani, wanda ake kira a Kamaru broderi, na iya. Bayan na iya rayuwa da irin na yarantaka, muna ganin yan wana tafiya ne sha'awar zuwa, na shigo Marwa daga Marwa, kuma Allah ya yi dalili na zo nan Yaounde.
To a nan Kamaru, musamman a nan Yaounde, wace sana'a mallam Jamal?
Eh, to da farko dai duk wanda ya san Jamal ya san ni madinki ne ni. Ina dinki, ina broderi. A kwanakin ba yau kusan shekara kusan 15 kenan, shekara 15 da na koma sana'ar sai da motoci.
So wato yanzu sana'a biyu kenan kake da shi?
In Allah su ya yarda.
Eh,
tun da ka san shani dinki baya tafiya kamar yanda da aka saba.
Haka.
To ka san rayuwa kuma yau da kullum kowa na neman inda dukkan asiri zai zo. Ina yawan samun command wanda ke kira da Faransa, ina tafiya su Kutonu, Najeriya, ina saya mutane motoci, wani lokacin ni ma ina sayan nawa.
To yanzu a sana'ar dinki ya kake ka samu ka fita kan ka ciki?
Eh, to yanzu ai na gaya ma mallam cewa yanzu sana'ar dinki baya tafiya sosai.
Eh, telori su ne yawa.
Amma haka,
eh,
a wani lokacin kuna sai da tekuna, ina ce za ka gani in ka zo za ka kayan dinki za ka kuna muna yi, amma baya tafiya ba na ba da karfi kamar da na ba sana'ar mota karfi.
A sana'ar mota yanzu kamar ya kuke tafiyar da wannan abin?
Eh, sha'anin mota abu ne mai sauki. Ka san mota, kowane mota da irin farashin da yake tafiya, sannan mota na danganta da ne shekara, don ya danganta da abin da mutum ya bukata, akan muke tafiya da shi.
Yanzu aikin yin babu wasu irin kalubale da akan samu a ciki, ka san kace kana kuna tashi ku daga Kamaru ku je Kutonu da makamantan su ku sayo mota kike ta?
Eh, kalubalen da ake samu a kan shani sana'ar sai da mota, idan mutum ya je su mota yana zuwa bai biya aduani ba, wanda ake kira duty, nan yana yin samun matsala. Amma cikin hukuncin Allah wanda yake ma'aikatan Kamaru, in ka bi ka'ida ba za ka yi samun matsala ba. Duk wanda ka ji ya ce ya shiga ko ya shiga ya dangana da wani harka mummunan aiki, nan ne zai samu matsala. Amma in dai ka ce ka dangana ta hanyar gaskiya, za ka ji aduani ta wuce, Allah sai ya daga matsala.
Haka ne. To wasu irin kwastomomi kuke da shi a wannan sana'a? Ka san ai sungullar mota fa ba abin talaka ba ne ba?
Eh, to gaskiya sungullolin da muke da shi, customer da muke da shi, akwai musulmai akwai rana, kuma shi anne idan ya zo zai baka command, baya tantancewa in ya ji kai musulmi ne, in ya yaba da kai. So da yawa customers da suke zuwa wajena turo min su, wake za a ce ku je anguwa kaza akwai yaro mai suna kaza, Jamal kuje ku gan shi mutane suna yin zubanin kudi miliyan 15-20 in je kutonin su musu mota
ba tare da kasan su ba
wallahi ban taba sanin su wani ma ban taba sanin shi
wannan me yake nuna wato rikon alƙawari da amana
wannan alƙawari ne da yadda da muke da mutane
haka ne to wasu irin motoci kamar tana hawo kafi tsaya da yake kasan anan kamaru biyan da aka yi ne akan samu abin da ya shafa ko matsalar hanya ko matsalar man fetur da shauransu to yawanci mutane za ka ga suna neman dai motocin da ba sa shan mai yawa
eh to kasan dama mutum idan ya zo bukatun mota sai ya manta mota tana shan mai sai ya ce a ina son mota a demil dizi ko a demil dizi ko demil kens shi dama ina son babban abu ya sai ya dan mutum na da wadata zai sai mota baya bukatun maganan mai don ya wuce wannan lokaci wasu kuma suka tsaya mototin suna kokawa amma da yawancin mutane wannan kasar sun fi son Toyota abin da ya danganta Toyota sun fi so ya kama wani mara daban ne mutane na ganin cewa ai ba ainihin makanikan da suka kwalifi yan wayannan mototin
a mota ɗaya kuna iya samun kamar ribar nawa
abin da zan yi gaya ma malam Bashir shi abin kasuwa abin sirri ne kuma ana sallah don lada ne wani motan kana saya ka zo baka samu abin da kake bukata ba kai dai ka biya ma customer bukatar sa wani motan kuma ka zo ba za ka rasa abin cefani ba sai sa muke godiya ma Allah yawa muna godiya kan haka
to malam Jamal a nan Kamaru gidan kan kake da shi ne ko haya kake
eh lalle kai babban tambaya gaskiya ne ina Kamaru ka san da amma ba yanda za a yi mutum yau ya so matafiya yau dole sai ya rafe sannan ya yi tafiya cikin hukuncin Allah ne haya nake to amma alhamdulillah muna ganin askin Allah yadda ginin ma ba zai gagare mu ba tunda muna da wannan tunanin kun ce mun kama wannan hanya
kuma cikin wannan sana'a ana samu a biya hakkin masu gidajen hayar da shauransu ba
Allah ya sa yadda muna zaune lafiya da matanmu da yayanmu kuma wani matsalan aya bai taɓa samu ba Allah da kuma Allah ya dafa samu
ga su yayan su ma duk suna zuwa makarantu a nan Kamaru
eh yayana suna zuwa makarantu suna zuwa makaranta suna boko suna karatu a Arabiya sannan a shekaran bara ma sun je Ghana kusan shekara biyu kenan da uwansu suka kusan shekara da babban dana ma Alhaji Abdulrahman yana Ghana amma kan nesa suna nan
alhamdulillah wannan labari ne kyau to daga karshe kafin mu rufe wannan shiri tun da ka san sana'ar ka kafi karfafa ta fannin wato sai da mota idan da wata shawara da zaka ba wa talaka kaman Bashir wace irin shawara zaka ba shi idan ya zo neman mota
eh to malam Bashir Allah alhamdulillah ina godiya ba zan ce kai talaka bane duk malukin da ya zo neman mota duk malukin da ya zo neman mota ya dalla ya dan taka wannan mu ne yake bukatun shi asali in Allah ya da idan lokacin ya kai kana bukata an kazo za mu nuna maka an yanda zaka zo ka samu mota mai sauki
to mun gode da yawa malam
ina godiya sosai
madalla
to abin da zan ce ina yi masaukin Hausawan yawun da godiya don wannan ba abin da zan yi fada a kan shi wannan adali ne mutumin kirki sannan kuma ba zan manta da Baba Jika ba ina godewa Baba Jika da yake shi ne ya dan da Malam Bashir to Malam Bashir kai kuma Allah ya saka da alheri
madalla
Allah ya saka fi ga haka
amin barka annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallon mu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta muta kasance da Malam Jamal bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake sarrafa duk ayyukansa ya kuma yi mana addu'a gabaki daya da ni da ku Allah ya taimaka Allah ya saka mana gabaci ɗaya da alkhairi na ku Muhammad Bashir Ladan muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru masu kallonmu da sauraro kun ji yadda tattaunawar ta muka kasance da Malam Jamal wanda bayan ya gaya mana yadda sana'arsa take tafiya da kuma yadda yake gudanar da duk sauran al'amuransa a nan kasar Kamaru ya mana addu'o'i akan Allah ya saka mana gabaci ɗaya da alheri to da mu da ku da shi gabaki ɗaya Allah ya karɓi wannan roƙo na ku Muhammad Bashir Ladan sashen Hausa muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru
kuma madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri